na gode masa ya ce duk wanda ya gode masa yayi alƙawari zai ƙara masa ni'ima kan ni'ima. Allah ya ce idan kun gode min zan ƙara muku. Jama'a duk wanda yake so Allah ya ƙara masa ni'imarsa to ya ringa fa gode masa. Godiyar Allah ba ta taƙaitu ne akan buɗe baki kawai kace alhamdulillah ba, ta haɗa da aiki. Idan mutum Allah ya masa ni'ima ya gode wa Allah ta hanyar yi masa bauta da yawa. Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah ta yawaita yin sadaka. Allah ya baka arziki ka gode wa Allah ta hanyar yin taimako. Allah ya baka ilimi ka gode wa Allah ta hanyar yawan sallah da yawan yada ilimi. Akwai alhamdu, akwai ashukru. Alhamdu yi wa Allah godiya da baka. Ashukru yi wa Allah godiya da baka da kuma aiki da gangan jiki. Da haka yana cikin godiyar Allah yawan yin sallah. Yana cikin godiyar Allah yawan karanta Qur'ani. Yana cikin godiyar Allah yawan yin sadaka. Yawan cikin godiyar Allah yawan ibada. Allah zai ga cewa ka gode masa akan damar da ya baka, ya mai da kai musulmi baka zama kafiri ba. Da kan an ce a gode wa Allah ba wai kawai mutum ya faɗa a baka shikenan ba. Yayi alƙawari in kun gode zan ƙara muku. Idan kana so Allah ya dawo maka da ni'imarka da arzikinka to godiya ya kamata ka kai wa Allah ta hanyar yawaita yi masa bauta ba wai ka tafi wajen boka ba ko ka tafi wajen matsafi. Kamar yadda masu mulki suke, idan mutum yana kan mulki wai yana so ya dawwama wasu a cikin masu mulki, sai mutum ya ce bari ya kulla alaka da manya-manyan kasurgumayen bokaye, matsafa, mushrikai, masu bautar wani Allah wanda suke da'awar ba da abinda Allah ma bai zai bayar ba. Sai mutum ka ji ana ai ya rike malamai, ba wai malaman sunna malaman arziki yake nufi ba, a'a ya rike malaman da suke masa tsafi, ya rike malamai da sunan malamai a ƙasar Hausa masu da'awar malinta amma a cikin shirka suke sharkaf. Ya kashe kudinsa akan bokaye amma bai zai iya kashe kudinsa a masallaci ba. Ya kashe kudinsa ga matsafa amma ba zai iya kashe kudinsa ga iyayensa ko taimakon talakawan da suke kewaye da shi ba. Da haka ku gode wa Allah ta hanyar infaki, ciyarwa, bayarwa, aikin alheri, aikin Allah, sadaka jariya, abinda mutum zai yi ya tafi ya bari yana gudana koda bayan ya mutu. Da haka ku yi wannan shine zai nuna cewa kun yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya muku. Allah ya yalwaci komai a ilimi da tausayi. Ina gode masa kuma ina neman Allah ya tsare mu da halin 'yan wuta. Su waye halin 'yan wuta? Sune wanda Allah yake musu, yake musu amma ba sa gode masa. Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, inda za ku kirga ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba. Amma ni'imar Allah guda nawa ka iya gode mata? Damar da Ubangiji ya baka guda nawa ka yi amfani da shi kai wa Allah godiya? Daga mutane suna rayuwa a cikin dimuwa, a cikin rafkana. Allah ya maka komai amma baka iya yi masa komai. Ya baka duk abin da ake da bukata, kafi karfin abincin da zaka ci, kafi karfin gidan da zaka zauna. Ya baka lafiya, kayi aure, ka haifi ƴaƴa, kaga jikokinka. Ya baka matsayi a cikin al'ummarka. Ya baka, ya baka, ya baka, duk abin da zai maka ya maka. Yanzu wani bai da matsala ya wayi gari, bai da abin da zai ci, bai da matsala abin da zai hau, bai da matsala inda zai zauna, bai da matsalar kaza, bai da matsalar kaza, lafiyar ma Allah ya dada zawada masa ita. In banda dan abin da dan adam zai iya rabuwa da shi ba. Amma ka tsaya ka tambaye shi me yake yi wa Allah dan nuna wa Allah godiya? Baya yi. Bai gina masallaci ko dai ba, ga dukiya Allah ya tara masa. Bai gina aji ko dai ba, ga arziki Allah ya hada shi da shi. Bai da wani tsari na taimakon wasu gajiyayyu cikin dangi ko ƴan uwa. Amma gashi kuma Allah kullum bashi yake, shine da kamfanoni, shine da kadarori, shine da kaza da kaza da kaza. Amma baya yi wa Allah godiya ta hanyar infakin wannan dukiyar. Dukiya ba ta da amfani idan ba kashe ta ba. Ka ta tarawa, kai ta tarawa, baka tara kwanakin da zaka cinye ta ba. Da yawa sun gina, da yawa sun tafi sun bari, kuma ya zama aikin banza. يؤول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاضطراب da sannu za a dauko ka daga wannan katon gidanka daga wannan katon falanka daga wannan babban gado naka daga wannan guri na shakatawa su cire ka daga wannan gurin su yi saka wannan karamin daki matsatse wai sunansa kabari ko juyi ba za su barka kai ba wallahi ba wani dan gatan da aka yi mai kabari aka ce bari a masa mai fadi saboda in an dawo masa da ran sai ya juya ko na ku ba ai amma kai fa a haka za a zuba ka dibi shekaru Allah ya barka sani adadin shekarun da za ka yi a cikin kasa ka godewa Allah da ni'imar da Allah ya maka kuma amfanin dukiya wanda ka dauka ka bayar duk wanda ya infaki ya ciyar ya taimake wani to yayi wa Allah godiya kuma zai girba abin da ya bayar duk wanda ya tara ya tara ya ajiye kuma zaka tara ka barwa ƴaƴan da in ka mutu wata ɗaya sun manta da kabarin ka zaka tara ka barwa ƴaƴan da basu san ma ziyara kabari ba yanzu da yawa manyan mutane sun mutu amma wallahi malam wata ɗaya wata biyu ƴaƴan su sun manta da kabarin su da an yi damana an yi ciyawa saboda ba a zuwa ziyararsa in ka mutu bakar ka dauka ƴaƴanka za su rinka zuwa suna maka addu'a da juma'a wallahi ba sa zuwa ƴaƴan wannan zamanin ba sa zuwa kawai ka gansu a yanzu ne jiran ka suke kawai ka mutu ka ba su la ilaha illallah wanda bai gane duniya ba yana wahala a cikinta ƴan uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku kiyaye ubangiji ku bibici Allah a fili da bayyane ku sani cewa gangan cikinku jama'a ba zai iya jure wutar Allah ba kowa ya sani cewa wannan jikin nasa ba zai iya jurewa azabar Allah ba ya Allah muna shaida maka wallahi ya rab ba za mu iya jurewa tanadin da kai wa jikin waɗanda suka saba maka na wuta ba idan ku kana ga zaka iya jurewa azabar Allah to gwada wutar duniya kaga zaka iya daukar ta duba wutar lantarki ba tattatsi take yi da gaushin wuta da komai ba amma kana taba ta da kari kewaya minti ɗaya yawa ka mutu duba gaushin wuta guda ɗaya da za a ce ka je ka zauna akan sa da babban rigar ka zauna akan gaushin wuta but za ka miƙe ka tashi ba za ka iya ba to wani tanadi kai naka kubuta daga azabar da Allah ya tanadar wa bayinsa a ranaku irin ranakun da ba su da ƙarshe ranaku na har abada ranakun kiyama kai wa kanka tunani Allah ce kul naru jahannama ashaddu harra gaya musu ya manzon Allah gaya musu wutar jahannama fa ita tafi kowace wuta tsanani ita tafi kowace wuta zafi ita tafi kowace wuta radadi wutar jahannama fa ba irin wutar duniya bace ya jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya fa mu tunatar da kanmu akwai wata wuta da take jiran masu sako a cikin mu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa gare shi duk za mu koma zuwa ga Allah ba wanda ba zai je gaban Allah ba annabi ya ce ma minkum min ahadin babu daya a cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijinsa sai ya masa magana yawmal qiyama ranar tashi alqiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman tsakanin ka da Allah ko dan tafinta babu ko mai fassara babu wallahi sai ka tsaya kai magana da Allah ga daga gaba da gaba kowane daya a cikin ku kai tanadin wannan rana da za ka mu da gamu da Allah ku tuna wannan rana da za a yi sakayya wa kowane mutum da aikin da ya aikata idan alheri ne za ka ga alheri idan sharri ka shuka wallahi za ka ga sharri ina masu shuka sharri ina masu shuka bala'i ina masu yin fitina ina masu kashe mutane ina masu zubar da jini ina azzalimai ina barayi ina macuta ina mayaudara ina mahainta ina ranar tashi alkiyama za a yi wa kowa hisabi da abin da ya aikata in khairan fa khaira idan alheri ka shuka wallahi za ka gani idan mummuna ka aikata za ka gani shi a gabanka ikra kitabat kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Allah zai ce da mala'iku su gaya ma karanta littafinka kai wa kanka da kanka hisabi a yau man ittada wanda ishi yufa inna ma ya tadi li nafsi ya shiri dan kansa, wanda yayi sallah dan kansa, wanda yayi nafila dan kansa, wanda yayi sadaka dan kansa, wanda ya taimaki wani dan kansa, wanda ya bi iyayensa dan kansa, wanda ya taimaki iyalinsa dan kansa, wanda ya cuci wani dan kansa, wanda ya ƙarya dan kansa, wanda ya zalunci dan kansa, wanda ya yi du'a abin da yayi dan kansa. Dan adam ne kai ka aikata abin da kaga dama. I'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka ga dama. Da ba mutuwa da an gama da wasu, amma tunda akwai mutuwa zance ya kare, duk abin da kake ganin zaka yi na rashin tausayi da rashin jin kai, kana da lokaci a gabanka. Akwai wani gate, wallahi zaka tsaya, ya rab ka rufa mana asiri. Da ku sani cewa gangan jikinmu da Allah ya mana, sai an tambaye mu akai duka waɗannan gabobi na gangan jikinmu, wahiya mas'ula wa mustantiqa, ko mustantaqa, za a sa su yi magana ko za su yi magana, hannu zai yi magana, kafa za ta yi magana, yatsa za ta yi magana, wane ne zai magana? Za su ba da shaida akan duk abin da muka aikata. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah ya ce kiyama ita ce ranar da za mu jimke bakin, za a sa bakin ka sarƙa, za a sa bakin ka kwado, a ce hannu yayi magana, kafa tayi magana, kaza yayi magana. A ba da labarin abinda ka aikata, abinda ka shiga daki ka boye ka aikata, wani baya gani, wallahi sai hannunka yayi bayani. Biran da ka ɗauka kai rashin gaskiya, wallahi sai ya zo hannun yayi bayani. Abinda ka shiga daki ka boye kai kaza, akwai mutanen da a zahiri za ga mutanen kirki ne, amma in suka boye ba a ganin su, mabarnata ne, masu saba wa Allah. Mutum ya shiga ya kule ya yi ta'adi, ko in yana garin su mutumin kirki ne a masallaci, amma in yayi tafiya ya je wata kasa dan club ne, wanka yake ya tafi club, night club, ya ga yan mata, ya ga tsiraici, wallahi wani hajjiya yana sha, ya bi mata ya barna, amma nan in ya dawo gida saboda kunyan yaya da iyali, mutumin kirki ne. Wani shigarsa daman canja yake kawai, yana nuna dan iska ne shi cikakke, zai je ya fasadi da barnan da ya gana. Allah da yake Najeriya shi yake can kasar da matan aure, maha'inta maciya amana, bini-bini an bi miji, amma in miji baya nan ana zuwa ana bin maza, ana kiran maza, ana hira da maza, ana ɗauko boyfriend, ana ɗauko sweetie, ana ɗauko bestie. Mutum ya yi tafiya matarsa ta haince shi, ta ɗauko namiji ya kwana a gidansa akan gadon shi. Duka ba wannan al'ummar tana wannan abincin amana, da haka sai mun kiyaye. Ya ku ‘yan uwana, daga cikin abin da Allah zai mana ran tashi alƙiyama shi ne zai tambaye mu akan gaɓoɓinmu, kuma musamman harshenmu. Sannan ku sani cewa magana ɗin nan da harshe, wallahi in ka ga mutum a wuta, malamai suna cewa to tabbas akwai tasirin harshensa, ko kuma wasu daga cikin gaɓansa wanda suka yi mai tasiri. Mai hankali a cikinmu shi ne wanda ya kame bakin shi, baya magana sai na alheri, ko dai ya shiru in ya ga sharri, ko ya umarni da kyakkyawa ya hani akan mummuna. Yana tsayawa akan inda Allah zai da shi. Ku kiyaye harsaranku daga dukkan abu na haram, magana, 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 surutu, surutu. Wallahi duk abin da kake faɗa sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa. Ina ƴan zaman majalisa, ina ƴan zaman FC, ina masu zuwa suna dafa shayi, a yi ta shan shayi a awa biyu, awa uku. Ku bar iyalinku, ku bar matanku su yini, suna aiki suna jiranku. Dare ya yi mai kwanka dawo wajen iyalinka, ka zauna ka ga yayanka, ka ga matanka, ku tattauna, sai ka tafi majalisa ka je ana shan shayi, baka tasowa sai karfe 2 da rabi, baka shigowa gida sai karfe 3. Yayi ne a kasuwa matarsa tana jiransa da yayansa, yana dawowa da yayi wanka can da ka zai hawo mota ta majalisa FC. Na rantse muku da Allah, duk wanda yake zaman majalisa da zaman FC ya tabbatar duk abin da ake taunawa a wannan guri sai kiyama, za ku sha mamaki. Kuma sai Allah ya tambaya, ka zauna da yawa ko ka zauna kaɗan? Matuƙar ba karatu kuke ba, matuƙar ba darasi kuke ba, daman kana da lokacin hira, daman kana da lokacin ku zagi mutane, mutane sun buɗe majalisu sai zagi mutane suke, ba ka da aiki, ka zagi wancan, ka zagi wancan, yau an yi da wannan ka yi dariya, yau an ci mutuncin wannan, yau an kulle sharri, yau an yi aikin ka kenan, kai yanzu abin da za ka cika littafin ka kenan, da yawan zaman majalisa da surutai marasa amfani. Kuma wallahi ko baka magana, in kana zaune ko baka yi magana ba ka yadda da abin da ake hukuncin ku daya innakum idhan misluhum haka qur'ani yace ku daya daidai kuke da su da haka mu kame bakin mu da haka daga cikin kimar dan adam shine harshen sa wani malami yace ai lisanul fata nisbun wa nisbun fuadu harshen mutum shine rabin sa rabin sa kuma zuciyar sa ba abin da ya saura a gangan jiki in banda nama da tsoka kawai da kashi da yawa zaka ga mutum kaga yayi shiru ya burge ka amma zaka san darajar sa ko rashin darajar sa ne yana bude baki ya magana anan zaka gane waye shi da harshen mutum ake gane waye shi wani in ya yanka maka bakar magana sai ka shekara 20 baka manta da abin da ya yaba wani in yayi shiru ya fadi ya kame harshen sa ko ya kame bakin sa to yafi masa alkhairi amma wani idan yayi magana matukar zai bude baki yayi magana to ko zai zo da sabon abu zai zo da bakon abu zai zo da abin da yake bashi da kyau kuma da wannan surutu nasa da wannan magana ta sa da ita ne za a tambaye shi da ita ne za a yi masa hisabi da shine Allah tabaraka wa ta'ala zai kona shi ko ya sa shi a cikin aljanna idan ya aikata aiki mai kyau dan haka yana daga cikin sifar mutumin kwarai dan arziki wanda ya samu tawfiki ya samu dacewa shine wanda Allah ya kubutar da shi baya cutar da musulmi yan uwansa da harshen sa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi hadisin bukhari da muslim musulmin kwarai shine wanda yan uwansa musulmi sun kubuta daga harshen sa baka amfani da harshen ka kana cutar da mutane haka kuma baka amfani da hannunka kana cutar da mutane yanzu haka ake a kasar nan fa mutum kullun sai a biya masa daya taya sai je gidan radio kawai yanzu musamman yanzu da za a yi siyasa za a yi zabe wallahi malam wani da ake zuwa ka zage shi baka ma san shi baka taba ganin sa baka taba rayuwar shi ba kudi kawai za a biya saboda dan jam'iyyar kaza ne ba a so ya ci sai ya zo ya zage mutum sai minti 30 yana zagi saboda shi bakin sa ya iya zagi shi da bakin sa yake cin abinci a biya maka airtime na 10,000 kai minti 10 minti 20 kana zagin yan uwanka ka zo a kiyama ba za ka iya lissafa zulubin da ka tara a kanka ba ka yi wa wani ƙarya da yawa a ƙasar nan mun ga wallan mutane wani ya zo ya zazzagi mutane ko wasu sun zazzagi wani sun yi zagi da sunan siyasa kuma daga baya an kira su an ba su kuma sun canja wannan bakin da ya zagi a wannan kujerar da wannan abokin hirar a gidan rediyon shi ne kuma zai zo ya yabo kuma wannan mutumin ba shi ba ne ba canjawa ba shi din ne dai a yanda yake dai shi ne me ya faru sifa ce ta munafukai in udu minha radu wa in lam yudu minha idha hum yaskhatun qur'ani yace in an ba su sai su yarda su yi shiru idan ba ba su ba sai su yi fushi daga fushin ne sai su faɗa abin da za su faɗa muna kira ga ƴan hayar baka da ake ɗauka a gidajen rediyo a ƙasar nan ana zuwa ana hira da su da sunan siyasa suna zagi ƴan uwansu ƴan siyasa ku ji tsoron Allah ku daina zage-zage a junanku zagin wani ba shine zai sa wani ya samu ƙura'a ba cin mutuncin wani ba shine zai sa a daga wani ba Allah yana nan inna rabbaka labil mirsad duk wanda ya shuka sharri zai fa girbi wannan sharri hisabi kada ya ishe ka in aka hada ka da wannan mutumi bayan ka gama zagin duniyar nan ka zo ka mutu ka je ka tarar da bala'i tun a kabari kafin a tashe ka a kiyama da haka a kiyaye zage-zage a kiyaye cin mutunci musulmin kwarai shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa Mu'az ibn Jabal Allah ya kara masa yarda yayi mamaki cewa da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ai za a kama mutum da abin da harshen sa yake ta yace yanzu mu din za a kama mu da abin da bakin mu ya faɗa sai manzo Allah ya ce tab lalle mai fiye ka tayi wabin ka ya ibnu mas'ud yau akwai abin da yake jefa mutane cikin wuta da wuri irin abin da harasan suke girba hirarka da surutunka da maganganunka ai shine abu na farko da zai kai ka wutar jahannama shi yasa wanda Allah ya ce muke shi yana da yawan shiru bai da surutu to yayi wa Allah godiya dan ko surutu yana kai mutun jahannama bal ma yazo a hadisi sifar ƴan wutar jahannama zaka ga akwai as-sarsaruna al-mutashaddiquna al-mutafayhiqun mutane masu surutu masu sakin baki ya cika baki yana zagin wani yana girman kai yana nuna isa yana bata wani abin da yake so ya samu dama ya zagi nan uwansa kai kuma kana cike da abin zagi fal ba wanda ya zage ka amma ka mai da sana'ar ka zagin mutane da cin mutuncin mutane harshe da shi ake aikata shirka ayi magana ta shirka da harshe ake magana ba da ilimi ba da harshe ne mutum yake fadan abinda bai shafe shi ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani yana cikin kyawun musulunci mutum abinda bai shafe ka ba karka shiga wallahi malam kai kokari ka gyara lahirarka akan ka zubar da lahirarka imamul ghazali Allah ya masa rahama yace yana daga cikin illolin harshe da abubuwan da mutane suke aikata ba daidai ba yin kuskure ƙarya da harshe annamimanci da harshe giba yin wani yin maganan wani zagin wani bata wani sukan wani wani yanzu bai da aiki kawai so yake in dai wani baya nan sai ya zage shi in dai wani baya nan sai yayi da shi sai ya bata shi wallahi duk wanda ya je maganan wani baya nan ya sani yana tarawa kansa kaya dole sai Allah ya tsare kai yawmal qiyamah ya tambaye ka me wane ya maka ka zage shi baya me wane ya maka ka faɗi magana a bayan idansa me yasa in da gaske kake baka faɗa a gaban idan shi ba da haka malamai suna faɗa yana daga cikin hadari da harshen dan adam ke iya gadan masa shine yi da wani da kuma annamimanci da alfasha da kuma yaban kai da husuma da musu da jayayya da maganganu na batsa fadin abubuwa na batsa maganganun mata maganganu waɗanda na tada sha'awa haramun ne mutum musulmi ya rinka batsa ya rinka maganganu na tada sha'awa ko wa abokanai ko wa mata ko kuma yayi dan aidariya haramun ne mutum musulmi ana so ya zama harshen sa yana da tsarki alfasha maganganu wanda suke ba su halatta ba bai kamata ba da nan muke kira ga gwamnati muna da maimaitawa har yanzu akwai wasu mutane masu sayar da magunguna irin na maza kaga mutum ya rike loudspeaker ya je tsakiyar kasuwa yana maganganu na batsa yana sayar da maganin maza ko yana maganganun mata na batsa yana sayar da maganin mata wallahi ba daidai bane rashin mutunci ne rashin kimanta tunanin al'umma ne rashin darasha mutanen da yake musu magana ne mai kima mai daraja yana kare harshen sa da fadin maganganu na batsa na maganganun banza balantana ya saka Allah speaker na sani ada a Kano hukumar hizba ta yi kokari wajen kama masu irin wannan sai da magani suna fadin maganganu na batsa wannan ya kamata a dau mataki akan su to ya kamata sun sake dawowa suna yi ayi musu magana da waɗanda suke shiga social media mutum ya rinka maganganu na batsa abun mamaki yau har mata da aka san su da kunya ba su kama bakin su yanzu ka duba ɗan TikTok din nan da ɗan WhatsApp da ɗan Facebook da ɗan wacece kaga yarinya mace tayi kwalliya tayi ado ta fidda duk abun fitina dake jikinta wai tana bayanin wai maganin mata wai tana maganar wai yaya namiji zai kwanta da mace har bayani take yaya zaka daga kafarta yaya zaka daga hannunta ka tsotsi kaza dinta ka daba kaza dinta wannan bala'i da yake yaduwa a cikin al'umma wallahi ba abin da zai jawo mana illa sharri da lalata tarbiyyar yayanmu ga sunan barkace wata ma saboda tsiya da shedanci hijabi ta saka da niqabi abinda take bayani na harkar jima'i abinda take bayani na harkar saduwa da mace wallahi ba za ka iya saurara ba kai mai hankali mai tunani mai addini amma yadawa ake ana shiyari ko namiji yazo da sunan yana sai da maganin karfin maza ka ji yadda yake bayani yaya namiji zai da mace ai in ka samu mace ai za ka yi mata kaza in kai minti kaza sai ka juya kai kaza idan kai kaza sai ka juya kai kaza wannan duka ya saba wa shari'a ko da ku yan gargajiya ne wannan gargajiya da ake ta saba wa addini ba mutunci bane ba kima bane da haka ku sani da duka cikin abin da harasan ku suke girba shine zai kai ku ku bada cikin wutar jahannama malamai suna faɗa shaidar zur shaidar ƙarya duk da harshe ake yi annamimanci da harshe ake yi fadin maganganu marasa kyau sihiri da tsafi da kage duk da harshe ake yi imamul ghazali yace yana daga cikin waɗannan laifuffuka hatku auratin nas keta al'auran mutane mutum yayi amfani da bakinsa yana keta asiri yana tona asirin yan uwansa yana fadin maganganu marasa kyau wannan ba burgewa bane ba kyau bane Umar ibn al-Khattab wata rana yana zaune yana tare da mutane a cikin su akwai wani mai suna Al-Ahnaf ibn Qais yace ya kai Al-Ahnaf ibn Qais ina shaida maka duk mutumin da kaga ya fiye yawan surutu da maganganu to sai ya fiye yawan kuskure kuma a cikin al'amuransa tunda surutun ka yayi yawa in dai bayaninka yayi yawa in dai maganganunka sun yawa yau kana kaza ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ka so ya kawo ziyara saboda surutun sai yayi yawa har kunnan ka zaka daina ciwo akwai wanda in yazo yana maka hira zaka ji ya ishe ka kana ta uzurin zaka tashi amma ba zai barka ba saboda wannan mutumin ya fada cikin fitina yawan surutu yawan magana har aji an ishi ka isa mana ka ishi mutane wallahi rauni ne kuma akwai tambaya fa da hisabi akan abin da kake fada kuma kaga abin da mutum yake fada ba daidai yake fada ba ba alheri yake fada ba ba karatu yake yi ba ba zikiri yake yi ba ba wani umarni da kyakkyawa yake yi ba idan babu ciniki a kasuwa sai ya zo shago ba abin da zai illa ya ta maka surutu ya zagi wancan ya dauko hiran wannan wallahi jama'a duk wanda yake zuwa na dauko hiran mutane ya dauko wannan ya zaga a gabanka ya zagi wannan ya fadi magana akan wannan ka daina bari yana zama a wajenka saboda wannan wallahi sai ya zama maka sababin bala'i in ba haka ba ka tashi ka bar masa wurin in ba haka ba kai mai bayani ka ce wani yayi zaka mu shagaltu da wani abu ya hana ka zuwa sallar jami'i yana maka surutu da waɗanda suke mai da gidajen su gidan hiran abokanan su mutum yazo ya bude falon sa yazo ya shimfiɗa abokanai sai ta zuwa a kunna CNN a kunna aduba a kunna jazira a kunna aduba a shiga BBC a kunna aduna a hirar siyasa a hirar kaza ana ta hira ana tafawa ayi maganar mata ayi maganar sarakuna ayi maganar malamai a zagi waɗannan ayi kaza aikin kenan kullum saboda Allah ya rufa mu asiri ka mai da falon ka wurin taro kayi ka tafi wajen yayanka ka hira da su kayi ka tafi wajen iyalinka ka hira da su amma kana hira ta zagin mutane da cin mutane cin mutuncin mutane wallahi wannan ba daidai bane Umar ya gaya wa Ahfana ibn Qais mai yawan surutu kuskuren sa zai yawaita duk wanda kuskuren sa kuma ya yawaita to takatsantsan din sa zai karanta in dai mutum yana yawan kurakurai a cikin abubuwan sa to zai zama bai da wara'i bai da takatsantsan duk wanda takatsantsan din sa yayi kadan to kuma zaka kunyar sa ita ma tana karanta duk wanda kunyar sa ta karanta kuma to zuciyar sa ta mutu haka Umar ibn Khattab ya fada da haka ya ku yan uwana ku sani cewa kullun dan adam idan ya wayi gari ainihin wato gabbansa gaba ɗaya suna tunatar da harshensa kullum gabbai suna tunatar da harshe suna cewa harshe ka ji tsoron Allah fa ka kiyaye kar ka je ka samu shiga wuta saboda dalilinka hannu yana fada kunne yana fada kafa tana gayawa harshe ana jawa harshe kunne kar fa ka je kai abin da zamu shiga cikin wuta mu tsunduma gabaki ɗaya ku sani ya ku yan uwana salafu salih magabatanmu na kwarai maganganunsu kaɗan ne irgaggo ne ididdigaggo ne saboda suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Abdullah ibn Mas'ud yana cewa naran annabi yana fada na annabi Abdullah ibn Mas'ud yana cewa na rantsai da wanda babu sarki ba shi ba babu abin da yafi cancantan a sashi a kurkuku ya dade a kurkuku a rufe irin harshen dan adam Imam Muhammad ya ruwaito da Imam Tabarani Imam Malik Allah ya masa rahama wata rana aka zo aka yi taiban wani mutum aka ce kai aiwa da ba magana akwai zuwa masallaci akwai karatu akwai kaza akwai ibada akwai taimako akwai waye aka gama yabansa a gaban Imam Malik yace sai dai kuma kash yana da matsala aka ce meye matsalar sa ya kai imam yace na yadda mutumin kirki ne kawai mushkilar sa yana da yawan surutu yana yin maganar wata guda a rana daya maganar da ya kamata ya yi ta wata guda saboda bala'in rakata surutunsa to zai yi ta a rana daya haka imamu maliku ya faɗa ce to wannan mutumin sallarsa da azumunsa da kaza kaza dinsa zai jefa cikin halaka saboda yawan surutu to wallahi a cikin mu akwai wanda zai yi magana shekara ma a wata daya ko a kwana biyu dan haka mu sani duk abinda zamu faɗa fa ana rubutawa kawai shine yanzu duk abin da nake kaga ga wani abu a gabana yana dauka ya kamata in kiyaye kan na faɗo wani abu ba haka ba to kai ma duk abin da kake faɗa ana rubutawa akwai mala'iku masu rubutawa masu girgigewa ka zagi iyalinka ka zagi yayanka ka shiga daki ka yi sharri an yi kulle kulle za a kashe wani za a cutar da wani ai wani sai mun gama da shi ai wani sai mun kifar da shi ai wani duk ana rubutawa Allah yana ganin ka wataƙila kafin ka kifar da shi kai kuma Allah sai kifar da kai ka yi mugun nubi kuma ba kai labari ba da yawa akwai masu wannan kulle kullen da sharri da fadin maganganu da waɗanda suke zuwa Facebook su yi rubutu na ƙarya mutum ya zauna ya yi ƙarya ko ya bidiyon ƙarya ya yaɗa ƙarya don yaɗa ruɗu a cikin al'umma ya yi amfani da hannunsa da wayarsa ya yaɗa ƙarya a cikin al'umma ka je ka bincika ka tarar da wannan abin kwata-kwata bai da alaƙa da gaskiya shi yasa ba koyaushe mutum ya ga wani yana magana ya yarda da abin da ya faɗa ba kuma ga wadanda suke dauko abin da yake ya shekara 30 fa wani yayi magana shekara 30 sai wani ya dauko ta sai ya jefo ta yanzu dan a jefa rudu a ce ai yanzu ne ake yi dan a bata wani ko a ce mutuncin wani daga wannan Allah tabaaraka wa ta'ala sai yayi mana hisabi sai ya tambaye mu ya ku yan uwana musulmi wannan huduba abin da take magana shine hadarin harshe da kuma illolin yada maganganu marasa tushe ko marasa gaskiya da kuma amfani da dama da lafiya da ubangiji ya maka baka yi wa kanka hisabi da lissafi akan maganganun da kake fada ba kai ba yawan zikiri ba yanzu za a ambata zikirin da kake za a irga shi bai da yawa mutum nawa ne suke zama su yi zaman zikirin awa biyu a cikin mu ayi ne da mutum nawa ne suke zama su yi zaman karatun alqur'ani na awa uku amma mutum nawa ne suke zaman surutu na awa hudu na awa biyar a office kai ne surutu in ka dawo gida surutu in ka je wane ne surutu ko mutum yayi ta zuwa yana sauraron maganganu na ƙarya wadanda ba su da asali babu tushe wai kai duk abin da aka tura a social media wai sai ka saurara kaji kuma abin ta sai ka saurara kaji kuma kai aiki da shi sai ka ce qur'ani ne aka gaya ma sai ka ce hadisi ne ba ka bincike akan duk abin da kake faɗa ba ka bincike akan duk abin da kake saurara dan haka wallahi jama'a kada mu zo muna sallah muna azumi muna kaza kuma mu zo muna rushe wasu abubuwa ba tare da muna kula ba ya Allah ka gyara mana halin mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna makoman mu Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'a ad-din wa sur ibadaka al-muwahhidin wa ihmi hawzata ad-din ya rabbal alamin ya Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su ya Allah halin da muke ciki a kasan nan na tinkaran zabe da za a yi na shugabanni ya Allah ka mana zabi daga gare ka ya Allah ka zaba mana mutanen kirki Allah kar ka hada mu da mutane masharranta ubangiji duk mutumin da yake mai alkhairi ne Allah ka ba mu shi ka taimaka mana ka hada mu da shi ya ubangiji ka ba mu zaban wanda ya dace da ainihin wato alheri da albarka ya Allah kada ka bar mu zabi son zuciyar mu da ra'ayin mu da abin da aka zuba mana a cikin aljihun mu ubangiji ka ba wa Najeriya lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu da zub da jini da ake yi Allah ka kare mu da kashe mutane da ake yi ya Allah ka kare mu da sace mutane da ake yi ya Allah duk wanda aka sace wanda suke cikin dazuzzuka ya Allah ya Allah ya Allah ka kubutar da su ya Allah ƴaƴan mu ne ya Allah matan mu ne ya Allah ƴan uwan mu ne ya Allah iyayen mu ne ya Allah malaman mu ne ya Allah ka taimake su ka fitar da su wadanda suke wannan abu kuma ya Allah ya Allah ya Allah ƙarshen wannan shekara ya Allah ka sa dalilin tuban su ne Allah canjawar gwamnatin nan da za Allah ka sa dalilin tuban wadannan mutane ne ya ubangiji duk wanda yake da hannunsa ake jefa mu ci wannan bala'i Allah kar ka bashi hutu ya ubangiji yanda ya tada hankalin mu kai ma ka tayar masa nasa kuma duk abin da yake nema ya Allah kada ka biya masa bukatar sa ya ubangiji ka ba mu kwanciyar hankali a kasar mu ka ba mu rayuwa mai dadi a kasar mu wannan tsada da ake fama da shi ya Allah tsada ta yi yawa Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon gyara halin mu wadanda suke shiwa gabanin mu ya kamata su sani mutane suna cikin kunci mutane suna cikin matsi mutane suna cikin tsada al'amuran rayuwa suna nema su bukarhun mutane dala tana ta yin sama kaya yana sama abinci yana nema ya gagari mutane kayan masarufi yana nema ya gagari mutane sutura tana neman ta gagari mutane kudin makaranta yana nema ya gagari mutane komai da ake zuwa a saya da wanda ake sayar da shi a gida da wanda ake kawo shi daga waje ya Allah wannan al'amari tsada ta yi yawa shugabannin mu ya kamata ku san halin da kasan nan take ciki tsada fa ta yi yawa a kasan nan tsada fa ta yi yawa a kasan nan gas yayi tsada diesel yayi tsada kullun hawa yake yi farashin manyan motoci da suke debo kaya yayi tsada wahalan nan akan talaka yake karewa dalan nan tana tsada wahalan nan akan talaka yake karewa ya ubangiji muna neman ka saukaka mana ya Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayin mu wanda za su rinka jin kayin mu wanda idan mun shiga matsala da kunci za su rinka tunawa da mu ya ubangiji Allah ka sa mu cika da imani ka bamu aljanna ita ce makomar mu ka jikan iyayen mu ka jikan magabatan mu rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu